and the National Council of States are the legitimate and appropriate bodies for national discourse.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke jawabi na kasa ga ƴan Najeriya ranar 21 ga watan nan da muke ciki, inda kuma a jawabin yake bayyana cewa majalisar kasa da kuma majalisar zartarwa ta tarayya su ne ke da alhakin tattaunawa game da makomar Najeriya kamar yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa. To sai dai kuma kalaman na shugaban kasa bisa ga dukkan alamu bai yi wa wasu ƴan Najeriya dadi ba, musamman ma dai kungiyoyi na kare haƙƙin bil adama da kuma fafutuka da suka fito daga yankin kudancin Najeriya. A wani taron manema labarai da suka kira a nan Lagos, kungiyoyi daban-daban da suka hada da Nadeko da Fenifere ta Yarbawa Zalla sun bayyana rashin amincewar su da kalaman shugaban kasar na cewa batun tattaunawa ko makomar kasar nan ba abu ne da za a tsaya ana cece kuce akai ba. A cewar kakakin kungiyar Fenifere Mr. Yanka Odumakin, ko kadan matsayin kungiyoyin shine na ganin cewa an fara tattaunawa game da makomar Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da halin da Najeriya ta shiga wanda yake zama tunkar babu yadda a tsakanin al'ummomin daban-daban. Yana mai cewa ganin yadda al'umma daban-daban ke ci gaba da kira ga gwamnati da ta fara tattaunawa akan yadda za a sake fasalta Najeriya, ko da kuwa kasar ba za ta rabu ba kamar yadda wasu ke neman a yi. To ko ni shawara ɗan kungiyar suka baiwa shugaban kasa?
We call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment and requires statesmanship.
Yace muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikaye a halin yanzu, wanda kuma take neman shugaba jarumi da zai tsaya ya ga cewa an fitar da kasar daga halin da take ciki. Lokaci yayi da za a sake fasalta Najeriya a turba madaidaiciya irin wanda shugabannin kasa na baya suka barta a kai, domin kuwa hakan ne zai warware matsalolin da wasu ke ganin ya hana kasar ci gaba. Yanzu haka dai a tafiyar da ake yi akasarin ƴan kudancin Najeriya da ke goyon bayan ganin an sakewa Najeriya fasali ko ma raba kasar, na ganin tamkar ƴan arewacin Najeriya ba sa goyon bayan raba kasar ne ko kuma sake fasalinta, domin kuwa kamar da suke zargi ƴan arewacin Najeriya suke cin moriyar tafiyar da ake yi a yanzu. To ko menene ra'ayin ƴan arewacin Najeriya game da wannan kira da ƴan kudancin kasar suka yi? Tambaya kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu, wani shugaban kungiyar arewacin Najeriya da ke nan Lagos.
Wata dabara ce ta neman yanda za a raba kasa, kuma kasar nan bata kai lokacin da za a raba kasa ta fasalinta ba. Dalilin na saboda kasashe fa take cike da kabilanci, take cike da bambance-bambance na addini. To in an ce an zage fasalin kasar nan kamar an raba kasar ne, amma da irin kasashen Turai ne ko kuma irin su Amerika, waɗanda waɗannan kasashe sun ci gaba, ɗan Amerika da shi ɗan Amerika ne, babu bambancin kabila ko addini.
Yanzu dai a yayin da gwamnatin tarayya ta dage a waje daya na cewa batun raba kasar ba shine a gabanta ba, kuma ba shine zai haifar wa kasar da mai ido ba, akwai alamu da ke nuna cewa bangarori daban-daban musamman ma daga kudancin Najeriya za su ci gaba da gabatar da bukatar ganin an yi gyara a tsarin kasar. Babangeji Premier Amurka daga Lagos.